الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا غوتر أبنا بقوي غوتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة da shekara 1442 wanda yazo daidai da 19 ga watan hudu a Gregorian calendar 2000 da ainihin wato 21 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci ne albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti a nan cikin anguwar Bolari a nan cikin fadar jihar Gombe idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tsaya muna cikin wannan sura mai albarka suratul maida kuma mun tsaya akan lambar aya ta 5 za mu tashi kan lambar aya ta 6 kafin haka akwai gyara guda daya da kuma tambayoyi kwaya hudu a gyaran shine shekaran jiya ko shekaran jiya waccar mun yi magana dangane da nisabin zakka to gaskiya wannan nisabi da na faɗa akwai kuskure a ciki wato ina so ne in ce nisabin zakar bana ya kai naira miliyan 1,840 da wani abu to sai na kuskure na ce nisabin zakar naira 1,800 ne da wani abu zuwa miliyan 1 to Allah ya sa akwai masu bibiyar mu wanda daga cikin yan uwa ya kira ni ya ce min lalle ga yadda tambihin yake muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi masu dubawa su hango inda wata magana ko ta kuskure ko wani abu su mana gyara Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma muna godewa Allah da yake bamu zuciyar daukar gyara komai girman sa komai kankantar sa Allah ya kara mana ikhlasi da jin tsoron Allah cikin abin da muke karantarwa saboda haka nisabin zakar bana naira miliyan 1,840 da wani abu wannan tsakanin to idan wannan kudi suka shekara a hannun mai shi hala alaihi alhau to sai ya kasafta shi kaso 40 sai ya cire kaso 1 shine ainihin wato zakkarsa Allah madaukakin sarki ya kara mana dukiya da arziki mai albarka wannan shine gyara sai kuma tambayoyi malam Allah ya kara maka daraja amin ya kara mana gabaki daya Allah ya hada mu a gidan aljannar firdausi da ma sauran musulmin duniya amin summa amin malam tambaya na shine to tambaya ta ita ce ake cewa shine asalin Hausa ya halatta a mace ta sha magani don kar jinin haila ya zo mata to ban san me yasa yawanci mata suke kokarin kaucewa zubar jinin al'ada a jikinsu ba shi kuma wannan jini hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana lokacin da annabi ya hajjin sa na ban kwana Nana Aisha ana shirin za a fita in ban manta ba za ta tafi dawafi ko kuma za ta tafi hawan arfa ko dai wani abu kamancin haka sai jini ya ballo mata manzon Allah ya shiga tantinta sai ya same ta tana kuka sai tambaye ta me yake faruwa take kuka tace ta gama shiri tsaf ta gama kintsi tsaf za a fita aikin haji kawai sai ga jini ya zo mata to shine abin da ya saka ta kuka ma'ana tana jin da bakin ciki da damuwar yanzu aikin hajjin ta ya katse sakamakon zuwan jinin al'ada da haka za a yi ta yin abubuwa babu ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ki sani wannan jini da Allah ya dora muku ku mata ƴaƴan adam Allah ya wajabta shi akan ku babu yadda za a yi mace ta kauce wa wannan jini dan haka abin da nake so da ke isma'i kulla shay'in ki aikata komai ghaira annaki la tatufi bil bait sai dai kawai ba za ki yi dawafi ba amma duk wani abin da ya shafi aikin haji kwanan muzdalifa hawan arfa zuwa mina da sauran zikirori da addu'o'i tunda dama yawanci aikin hajji addu'a ne da zikirori yace to ki cigaba da yi amma ba za ki dawafi a dakin Ka'aba ba ba za kuma ki sallah ba to wannan shine dan haka annabi ya nuna mata wannan jini ba yadda za a yi ta kauce masa dole sai ya zo to a karkashin wannan maganar ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama koda mace ta sha wani magani dan ta dakatar da zuwan jinin al'ada a jikinta to lalle kuwa ɗayan biyu za ta faru imma dai wannan jinin al'adar yaki tsayawa kuma ya rikice daga yanayin ma yadda da yake zuwa mata imma kuma zai tsaya tabbas amma kuma zai zama to mata ciwo a cikin cikinta za ta yi ta fama da murɗewar ciki da murɗar mara da sauran abubuwa saboda wani abu ne kamar fitsari ne kana jin sa kuma ka hana shi fita ka san ko ai ba za ka zauna lafiya ba to haka idan mace ta nemi takura jini ta hana shi fita to lalle ko zai iya zama mata ciwo saboda haka lalle wannan shan magani da mata suke yi domin su dakatar da jinin al'ada wannan na farko dai ya saba wa shari'ar Allah domin Allah ya nuna cewa wannan jini dole sai ya fita annabi ya bayyana haka nabi kuma shan maganin to zai iya haifar mata da cuta ko matsala ko kuma wata damuwa tattare da lafiyar jikinta ko wani abu makamancin wannan saboda haka lalle a kaucewa ire-iren wannan sannan wasu mata suna ganin wannan jini na al'ada wato kamar tawaya ce gare su wallahi fitar jinin al'ada ga ƴa mace malamai suka ce kamala ce da karama gare ta domin ka'ida duk matar da bata jinin al'ada fa to da wahala ta haihu haka ne ko ba haka ba to shin da Allah da mace ta haihu ta dinga haihuwa da mace ta daina haihuwa wanne ne ci gaba wanne ne ci baya ta haihu shine ci gaba ai ko alarma ta haihu shine ci gaba ta daina haihuwa kuma shine ci ba to yanzu in kin tsaye da jinin al'ada fa abinda kike nuna wa kanki shine kin daina haihuwa ke ku kin ga kin jawo wa kanki matsala yasa idan an ce yanzu ga mace mai jinin al'ada ga wacce bata yin jinin al'ada akan samu kalila akan samu kalila idan an ce ga mace mai jinin al'ada ga wacce bata jinin al'ada to a ka'idar musulunci wanda take jinin al'ada nan ita ce mai asalin kamala mai kamal mai cika ta ya mace wacce bata yi din nan ita take da tawaya yasa wani abin da ake ganin sa kamar kamala ne ba kamala bace mace a ce bata jinin al'ada ba kamala bace tawaya ce yasa wani mawaki yake cewa alam tara anna saifa yanqusu qadrahu idza qila inna saifa anda min al'asa yace baka ga takobi ba takobi wato ana rage masa daraja da kima idan aka ce takobin nan yana da kaifin tsiya dan har ma ya fi sandan nan kaifi dan Allah idan ka ce takobi ya fi sanda kaifi kara ba daraja kai ko rugurguza shi kai rugurguza shi kai baka ce baka nuna darajar sa ba ina fata an fahimta saboda haka magana cewa mace ta daina al'ada wannan shine kamala mata ku cire wannan tunanin a cikin ranku yin jinin al'adar mace shine cikar kamalarta kuma shi yake nuna cewa za a iya samun karuwa da ita da izinin Allah Allah ya shiryar da mu assalamu alaikum malam ga tambaya ta dana ne yake sana'ar dinki to Allah yayi masa rasuwa yanzu haka shekara uku ake nema da rasuwar sa kenan to malam akwai kayan dinki na mutane da ya bari wasu yanzu sun karbi nasu a lokacin wasu kuma basu karba ba kayan dai wani an dinka wani ba a dinka ba wani kuma an yi masa zigza to ni yanzu na rasa yadda zan yi da sauran kayan tunda ban san masu shi ba a taimake ni to Allah ya taimake mu to gaskiyar magana idan mutum ya rasu da kayan mutane a hannun shi kuma aka bincika ba a samu masu shi ba to malamai suna cewa za a dauki hukuncin sa ne kamar hukuncin tsuntuwa ma'ana za a shekara tsuntuwa idan mutum ya tsuntuwa zai shekara da ita a hannunsa yana neman mai ita idan Allah ya sa ya samu mai ita a cikin tsawon shekarar nan to sai ya bashi abin sa idan kuma bai samu ba to ɗayan biyu in shi yana da buƙatar amfani da abun
to yayi amfani da abun amma da sharadin ranar da dun me shi ya bayyana to zai mayar masa da kayan sa an gane magana da kyau in kuma shi yafi karfin abun to ya samu wani miskini ko wani mabukaci ya bashi wannan abun kudi ne ko kaya ne ko kaza da nufin yayi wa wancan mai kayan sadaka ina fata an fahimta so Allah ya kai masa kabarin sa ko ya mutu ko yana raye so shi ma da sharadin in ya bayyana ne shi za a dawo masa da menene da kayan sa ko kudin sa ko dai gurgurdan abin da mutun ya tsunta to wannan shine ake dorawa shi ma akan hukuncin mutun da ya mutumin da yake sana'a ko wata harkar kasuwanci sai ya rasu da kudin mutane ko da ainihin wato kayan mutane a hannun shi an rasa yadda za a yi a samu masu kayan shi ya san su shi kuma baya raye an yi cikiya ba a samu ba to a bari sai ya shekara idan ya shekara dayan biyun nan sai a yi in waɗanda suke magadansa suna da bukata za su iya amfani da kayan amma da sharadin ranar da mai shi ya bayyana za su biya shi abin shi idan kuma ba sa bukata sai su sadaukar da shi nan ma da sharadin ranar da mai shi ya bayyana in yace shi ma ya yarda ya bar shi a matsayin sadaka shine nan shikenan fa lillahi alhamdu wal minna amma idan bai ainihin wato yarda ba to za a da masa da menene da ainihin wato kayan sa wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani dangane da abin da na faɗa idan daidai ne Allah ba mu lada da ni da ku idan kuskure kuma da ni da ku Allah ya fai mana assalamu alaikum malam barka da warhaka to sannun mu da warhaka sannun mu duka ga tambaya ta kamar haka malam ni ce wata mata na fito daga cikin gida sai matan take ce mini na saka a rubuta min suratul waqi'a na sha saboda wai akwai rabo a jikina to malam tambayar anan shine menene falalar suratul waqi'a to waqi'a kenan waqa'ati fil matala kenan kin afka cikin matsala inda har kin sha to sharbutu ko daura laya wato wata matsala ce wanda malamai suna da maganganu akan ta idan kika je kika karanta Fathul Majid a sharhi na kitabut tauhid na ainihin wato wane ne a Muhammad bin Abdul Wahhab ko to idan kika je kina karanta kika zo babu a man ta'allaka tamimatan aw shay'an wukila ilayhi ko alayhi wato babun da ke magana akan wanda ya race wani abu na laya ko na guru ko kuma ya sha rubutu ko wani abu makamancin haka za a wakilta shi zuwa ga wannan abu malam ya kawo maganganun malami da yawa akwai malaman da suke ganin sha rubutu ba matsala bane matukar abin da za a rubuta aya ce ta alqur'ani da nufin ana neman wata waraka a gurin Allah suka ce wannan babu laifi daga cikin su akwai babban malamin mu malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi masa rahama yace wannan ba matsala bace har ma akwai wata aya da ake rubutawa mai haihuwa ainihin wato abata idan ta sha zin sha Allah za ta samu haihuwa cikin sauki to magalmai sun kai sun komo akan matsalar shan rubutu tsakani da Allah iya abin da ni na tsayo akan sa ko nake da fahimtar sa a halin yanzu wato bana bahi cewa yana da laifi kai tsaye ba kuma bahi cewa yana da matsala ma'ana bahi da matsala kai tsaye wato ina nan a tsakatsaki ni a iya fahimta ta idan rubutun nan mutun ya kudurta cewa Allah ne mai bashi lafiya ba wai abin da ya sha ba to wala Allah wannan ba zai zama laifi ba tunda misali aya ce ta alqur'ani aka rubuta ba wasu dalasin ko wasu surkulle irin na bokaye aka rubuta aka sha ba ina fata ana fahimta amma idan misali wato wasu surkulle ne ko wasu talasi mutun ya rubuta ya sha to gaskiyar magana ainihin wato zai zama da matsala wanda ta shafi tauhidi ko aqida wannan shine ni iya abin da nake fahimta akan wannan sannan kebanta wata sura a ce a rubuta ta tana maganin kaza gaskiya ina ganin babu wani nassi da ya nuna haka karara a ce a rubuta suratu kaza tana maganin kaza wannan gaskiyar magana matsala ce sannan kuma ita wannan matar da take cewa akwai rabo a jikinki wannan irin rabo ne kuma waye nuna mata wannan rabon haka maka Allah ko ba haka ba kaga yanzu tana nema ta shiga wani abu ne na gaibi ko to wannan maganar gaskiya kuskure ce ba daidai bane tana iya shiga cikin babi na aqida ko babi na tauhidi saboda haka dai a takaice iya bayanan da ni zan iya yi kenan a halin yanzu kada ki tafi da fatawar na halin tasharrubutu kuma kar ki tafi da fatawar na haram tasharrubutu ina fata an fahimta a takaice wannan shine abin da zan iya faɗa a halin yanzu Allah ya shiryar da mu to sai tambaya ta ƙarshe mallan tambaya ta ta biyu shine mallan idan iyaye suka rasu suka bar na to falala suratul waqi'a ai tunda suratul waqi'a a cikin alqur'ani take ai tana da falala ai duk qur'ani ai mai falala ne ai saboda haka in dai karanta ta ne da yin aiki da abin da ke cikin ta akwai alheri amma dai falalar a rubuta ta a sha ni ma ban sani ba mallam sa'udu an habi a alama min asail an gane maganar da kike ko yawwa to shine take ta mallan tambaya ta ta biyu shine mallan idan iyaye suka rasu suka bar yara mallan wai a ne na aramma mallan wai da gaske ne mallan wai da gaske ne aikin ladan da yaran suka yi iyayen suna da lada kuma idan na zunubi ne shi ma iyayen za a ba su zunubi duk da suka aikata koko duk da suna kabari menene wannan nagode Allah ya menene ku dinga jarar rubutun Allah ya kara albarka ne ko menene to addu'a dai sai daga karshe okay Allah ya kara basira jazakumullahu khaira to tana tambaya dai akan wai idan iyaye suka rasu suka bar yaya duk aikin da suka aikata na alheri za su samu su iyayen haka kuma ayyukan da suka aikata na sharri su ma iyayen za su samu to magana mafi inganci shine idan mutun ya rasu ya bar da matukar dan nagari ne duk aikin da yake na alheri zai samu jiya a tafsirin maza mun zo kan wannan gabar kuma mun yi bayani daidai gurgudan iyawa abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da mu inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul najmi cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa to mun yi bayani dangane da maganganu na malamai dangane da wannan kuma muka kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa danka yana daga cikin aikin ka na alheri danka yana daga cikin aikin ka na alheri dan haka duk abin da danka yayi na sallah ko na azumi ko na aikin hajji ko zakka ko biyayyar iyaye ko nafila ko me yayi na ibada kai tsaye kana samun ladan wannan abun ko ya ce Allah ya kaiwa mamata da babana ladan ko bai fada ba ko ya fada ko kar ya fada shi dan yanda ka san sallar ka aikin ka ne na gari ko to shi ma dan shi kansa aikin ka ne na gari dan haka duk abin da ya aiwatar a rayuwar sa na alheri na rayuwa na addini to lalle kuwa kai kana matsayin babansa ko kina matsayin mamansa kina kabari kina samun ladan wannan aikin yasa ake so a bawa yara tarbiya ta gari ta yadda zai zamanto idan suka yi aiki na gari to za su samu zaki samu ladan to inda malamai suke da magana shine magana ki ta karshe cewa idan suka yi aikin zunubi ma za ka samu gaskiyar magana babu nasi da ya nuna haka bal ma abinda nasi ya nuna shine wala taziru waziratun wizra ukhra wata laifi bata daukan laifin wata aikin alheri kan zaki iya samu amma idan yayi aiki na sharri to wannan kuma nasa ne shi kadai banda ainihin wato ke sai dai malamai suka ce idan mace ko namiji ko uba ko uwa tai sakaci wajen tarbiyyar yayanta kika isa su a makaranta kika dora musu qur'ani kika ki koya musu abubuwan da ya shafi addini kuma kika daure musu gindi wajen shegantaka kamar yadda yanzu wasu iyaye suke yi yaro zai dai ya saci agwagwa a kama shi maimakon ta bari a hukunta shi dan ya dauki izina ya daina sai ta je ta yo belin sa haka ne ko ba haka ba ko kun ga yanzu tana daure mar gindin ya ci gaba da aikata barna ne yaro ne zai kwaci waya a hannun abokin sa a kama shi za a hukunta shi ta je ce ta faduwa tana tashi in an tambaye ta sai ta ce wai mallan hannunka zai ribe ka yanke ka yarni tuntuni ma zan yanke shi na watsar da fi billahi lazi hannu ya ribe me zan yi da shi alarama ai akramakallahu me zan yi da hannu ya riga ribe ai tsuke shi zan yi kawai jefar da shi kawai an taba ta yadda ce wai hannunka ba zai ribe ka yanke ka yar ba wannan ba daidai bane idan yaro yayi ba daidai ba za a hukunta shi ki bada dama a hukunta shi wannan shi zai bashi damar cewa wannan aikin da yake yi ke baki daura gindi ba so dan haka duk zanubin da ya diba baki da zanubi a ciki amma idan kika daura gindin yaro ya dinga barna ana so a dauki mataki akan sa a matsayin ki na uwar shi kina kokarin dakatarwa kina kokarin hanawa to malamai suka ce duk abin da ya barkato na zanubi za ku dinga rabawa ke da shi Allah ya kiyaye wannan haka wasu malamai suka faɗa wallahi a'lam bi sihhatil qaul amma dai haka wasu malamai suka faɗa Allah madaukakin sarki ya datar da mu mun tsaya a number aya ta 5 zamu tashi a number aya ta 6 alaramma mai Allah yace
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا الإيمان imani yana da rukunai yana kuma da ainihin wato rassan sa gabaki daya antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi shine kai imani da Allah kai imani da ainihin wato abun nan ranar tashin alkiyama antu'mina billahi wal madha wa malaikatihi kai imani da malaiku wa kutubihi kai imani da littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar ko wa rusulihi ka kuma yi imani da menene manzannin Allah wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara ta alheri ko kuma ta ainihin wato sharri an gane magana da kyau ko akwai kuma shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ko to wannan shine saboda haka wato wannan shine abin da ake nufi idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu wanda suka yi imani da waɗannan abubuwan gabaki daya suka yi imani da waɗannan abubuwa sannan suka ce yazidu wa yanqusu imani yana karuwa kuma yana da raguwa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa a imani yana da rassa guda 70 da wani abu a'ala ha qaulu la ilaha illallah wanda yafi daraja da girma cikin waɗannan rassa shine fadin la ilaha illallah wa adnaha imadatul adha 'anil tariq wanda yake mafi kasa kuma na can kasa shine cire abin da zai cutar da mutane daga kan hanya kina cikin tafiya kin ga dutse ki sunku ya ki dauke ki jefar da hi gefe saboda kar wani ya cimtibe ko kin ga kaya ki ainihin wato sun kuya ki dauke kayar ki jefar da ita ko kin ga wani abu na kwatami ki sa a share ko ki biya kudi a je a gyara lambatu ko kuma wani kwatami da yake bata wa mutane riguna duk wannan yana daga cikin imadatul adha anit tariq wato ainihin wato cire wani abun da zai cutar a cikin akan hanyar mutane hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ra'aytu rajulan naga wani mutum ya taqallabu fil janna yana kaiwa da komowa a cikin aljanna fi shajaratin qata'aha kanat ala wasit tariqi tu'dhin nas akan wata bishiya wani kututture da yasa aka sare shi wanda yake cutar da al'umma akan hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dalilin wannan aikin nasa na ganshi yana wadaka yana watangaririya yana kaiwa da komowa a cikin jannatul firdaus an gane magana da ke ku sai manzon Allah yace wal haya'u shu'batun min al iman ita kunya kuma tana daga cikin rassa na menene na ainihin wato imani shine yake cewa idza qumtum ila salah idan kun tashi za ku yi sallah as salatu ma'anarta addu'a'u wannan shine ma'anarta na larabci amma idan an zo ana magana akan ma'anar sallah a tsantsar shari'ar Allah shine wata ibada da ake yi ta hanyar ruku'u da sujuda da iqama da sallama da zaman tahiyya da qira'a wanda tana farawa ne ta hanyar kabbara harama tana kuma karewa da menene sallama wannan ita ne ake kira sallah as-salatu an ce as-salatu abinda ake ainihin wato nufi kenan to Allah madaukakin sarki ya bukace mu da mu dinga yin sallah har ma yake ce mana hafizu ala salawati ala ramma
hafizu ala salawati was salati al-musta wa qumu lillahi qanitin
yace hafizu ala salawat ku kiyaye dangane da salloli was salati al-musta musamman sallah ta tsakiya sallah mafificiya ita ce sallar al-asr kamar yadda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka bayyana mana was salati al-wusta Allah yace wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kai kuna abun nan akwai mata da ta rubuto takarda jiya cewa a ja hankalin mata dangane da sallah wasu da yawa daga cikin mata suna wasa da sallah wallahi ba wai a kowanne wata ba hatta a cikin wannan wata na Ramadan akwai matan da suke wasa da sallah ba sa yin sallah suna wancakali da watsi da ita Annabi Muhammad kuma cikin hadisi ingantacce karanta bulugul maram karanta matnu umdatul ahkam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace nayi kusa na sa wani ya jagoranci sallah sai an tada iqama sai in tura wani nace masa ya je ya ja mutane sallah ni kuma ɗebi mutane a hannunsu akwai kirare na wuta bakunan wuta mu tafi gidajen waɗanda ba sa yin sallah mu bunka musu wuta gaba ɗaya mu kone su an gane magana da ke ku wanda wannan ya nuna kenan a shirahin sallah yana daga cikin babban abin da yake halaka dan adam da halaka bawa yasa annabi yace al-ahadul ladhi bainana wa bainahum as-sala babban alƙawarin da ya bambanta tsakaninmu da arna ita ce sallah faman tarakaha faqad kafara wanda bi ya watsar da sallah ya zama kafiri dole cewa malamai suna cewa kufurin ne duna kufure wato kafirci ne wanda ba mai fitarwa daga tafarkin Allah da kuma millar addinin musulunci ba amma dai lalle yana daga cikin abu mai tsoratarwa a ce mutum yana wasa da ainihin wato yin sallah saboda haka Allah madaukakin sarki yace idza qumtum ila salah idan kun tashi za ku yi sallah ya ku mu'minai faghsilu wujuhakum ku wanke fusakunku wa aydiyakum da kuma hannayenku ila al-marafiqi zuwa tsugurguman hannayenku tsugurgumi shine ainihin wato nan gwiwar hannu da Hausa to gwiwa ita ce gwiwar kafa in ka ji Bahaushe ya ce gwiwar hannu to bai iya Hausa bane domin gwiwa ta kafa ita ake kira gwiwa da Hausa amma nan tsugurgumi ake kiransa da Hausa an gane magana da ke ku saboda haka zuwa tsugurguman ku Allah ya saka malamin malam Musa Adam duk a gurin sa muka koyi wannan Hausa Allah ya saka mishi da alkhairi ya koya maka karatu kuma ya koya ma Hausa gashi kuma ba fulata ne Allah ya saka mishi da alkhairi shi ne yake cewa a wamsahu bi ru'usikum a ku shafi kawunan ku wa arjulakum kuma ku wanke kafafunku ila alka'abaini zuwa idan menene idan sawu
yace wa in kuntum junuban in kun kasance kuna halin janaba fatahharu to ku ainihin wato je ku yi tsarki wa in kuntum marda idan ba ku da lafiya aw ala safari ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min alghaiti ko dayan ku ya dawo daga bayan gari aw lamastumun nisa ko kun sadu da matan ku kalmar almulamasa Allah yana da kunya sau da yawa idan yazo magana akan saduwa tsakanin namiji da mace baya amfani da kalmar jima'i kai tsaye ko yace au jama'atun nisaa ko kaza ko kaza ko kaza Allah baya yin haka yasa yace nisaukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum sai yace waqaddimu li anfusikum wattaqullah kaga bai fadi kalmar kai tsaye kararaba dan haka Allah yana da kunya yakan sakai wata magana da wani larabcin daban ba larabci wanda zai fito da maganar kararaba kamar yadda wasu suke ainihin wato bayyanawa da haka yake to auza aula mastumun nisa ko kuma kuka samu mu'amala tsakaninku da matanku falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwa ba Allah ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba to ku ainihin wato nufaci guri wanda yake mai tsarki at-tayammum ay bi ma'ana al-amdu ko al-qasdu ka nufaci guri ko kuma ka tumfari guri da nufin zakai wani abu shine at-tayammum Allah ya ce famsahu bi wujuhikum sai ku shafi ainihin wato kusakunku wa aydiyakum minhu kuma ku shafi hannayenku da ainihin wato menene wannan taimama Allah ya ce ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin Allah baya nufin ya dora muku kunci a cikin addininku walakin yuridu liyatahhirakum Allah yana so ne ya tsarkake ku وَلِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ كُمَا يَتِكَ نِعْمَ السَّأَكَنْكُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّ ذَاكُ زَمَنْتُ مَا سُبُودِيَا تو ونن آية جماعة تنا ده كنتخو كنتما سنبن يوا أتكنتا أما زامي كو كري ودن تقيتا وديدي وقودو مبهن تبا بنسا وقواني ده تكي أين هموا تو سوت إسرمانا ومو ونن آية تنا ده كتن آيوين ده تتطلو أمهات الإبادات قدا أكو من يمن يبادو جي قدا أكو مغانا تفرقو دي shine magana dangane da alwala magana ta biyu shine dangane da wankan janaba magana ta uku shine magana dangane da ainihin wato taimama yasa ma malamai suke cewa yanzu wannan ayar kan da me za a kira ta shin za a kira ta ayatul wudu'i ayar yin alwala ko kuma za a kira ta ayatul ghusl min aljanaba ayar da take magana akan wankan janaba ko kuma a kira ta ayatul tayammum ayat da take magana akan taimama wanne zamu kira ta a ciki akramakallah eh duka tunda su suka sun zo alar ma yace ayi dafa duka kawai a kira ta ayar taimama ayar alwala ayar wankan janaba gaba daya to amma Imam al-Bukhari ya buɗe babi a cikin Sahihul Bukhari nasa da ya buɗe babi sai yace babun da yake magana akan falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba sai kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nana Aisha ta bada labari cewa lokacin da annabi ya wata tafiya daga cikin tafiyoyinsa to sai an juyo za a dawo sai abun wuyan nana Aisha ya tsinke wato sarkar ta kenan ta gol ne ko ta menene Allahu ta'ala a'lam sai ta tsinke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am okay manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sarkar ta tsinke sai yace to a tsaya a sauke zango sai an nemo wa nana Aisha sarkarta shikenan aka sauke zango aka dinga neman sarka ba ainihin wato sabo ba har ma jama'a suka je suka samu sayyidina Umar suka ce yanzu Umar kana ganin yarka Aisha ta zaunar da manzon Allah sayyidina Abubakar afwan ta zaunar da manzon Allah walaysu alama an walaysa ma'ahum ma annabi babu ruwa a gurinsa da shi da sahabbai kuma inda suka sauke zango ba ruwa a gurin ta zo ta zaunar da shi saboda tana neman sarkar ta kawai sai nan Abubakar sai ya baci ya taso yazo ya samu nana Aisha a cikin tantin ta da aka kafa mata annabi yana cikin tantin yana kwance wadi ar-ra'sahu ala fakhidhiha ya dora kansa akan cinyarta yana bacci sai nan Abubakar da ya shigo yace ke yanzu ke ce kika tsaye da manzon Allah kuma kika tsaye da jama'a a gurin da ba ruwa kuma babu ruwa a hannun mutane tace faja'ala yaqunu fi khasiratihi bi yadihi sai na Umar ya sa hannunsa da sandar hannunsa yana zungurin kunkumina yana fada yana cewa ke yanzu ke ne kika zo kika tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gurin da ba ruwa kika tsaye da mu ga ba ruwa ga kuma han abun nan ruwan da yake hannunmu ya kare tace to haka dai tace ba abun da ya hana ni motsawa daga wannan zungurina da babana Abubakar yake min yana mun fada tace ba abun da ya hana ni farka abun nan motsawa illa makani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala fakhir face saboda kwanciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cinyata ma'ana ba ta so ta motsa ta yi wani motsi da ƙarfi duk da zungurinta da babanta yake mata tace wallahi na kina motsa ina jin zafi amma na kina motsa saboda annabi Muhammadu na kwanci akan cinyata ba zan iya motsawa in farkar da manzon Allah ba ashe kenan matar arziki duk lokacin da mijinta ya gaji ya dawo zai kwanta yayi bacci to duk wani abun da zai sa ta farkar da shi za ta gayyaci wannan abin ta mai da gigefe idan yara ne tattara su duka ku tafi tsakar gida haka ne ko ba haka ba ki ce masa babanku yana bacci baya so a tashe shi yaro ya saba da cewa ga yanayin yadda babansa yake so kuna cewa yara ne yara ne yara ne to ai dama yanzu bari in tambaye ku yaro ne dan shekara 3 amma sai aje yana fulatanci haka ne ko ba haka ba shin ke kika koya masa ko kuma yau da gobe ne yasa ya iya yau da gobe haka ne to ashe kenan duk abin da za a dinga koya mar yau da gobe zai sa ya me ya iya shi saboda aka koya masa babanku yana bacci baya so a tashe shi ku tafi falo babanku yana bacci baya so a tashe shi ku tafi tsakar gida idan yau bai ji ba gobe bai ji ba jibi bai ji ba gata shi zaki da yana yi wa kaninsa na baya fada haka ne ko ba haka ba yana cewa fa babanmu yana bacci baya so a tafe shi to wannan yana nuna mana irin yadda Nana Aisha take kula da waye take kula da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shine halin da ya kamata duk mata ta dauka duk wani abin da zai hana mijinta sakat ko kuma ya saka shi cikin damuwa ko matsala to tayi kokari ta kawar da wannan abun to ta cika matar arziki kenan dan haka Nana Aisha tace wallahi babu abin da ya hana ni motsa daga zungurin da babana yake min yana mun fada face saboda manzon Allah yana kwanci akan cinyata tace bana so in farkar da shi tace haka ya gama fadan sa ya tafi har gari ya waye muna nan a wannan gurin ana neman wato abun wuyana to kuma wannan sai yake nuna shi kuma namiji yana da kyau ya dinga kula da bukatar matar shi yanzu kun ga mace guda daya ta sauke sansani a guri har sai da aka kwana ko ba haka bane ta sauke sansanin jama'a da dokunan su da komai bara dan yaki amma akan ta ita kadai an kwana a gurin saboda bukatar ta ita kadai to yanzu dan Allah irin wannan addinin ne za a ce wai baya kula da haƙin mata sai dai kawai idan kai baka kula da haƙin taka ba to wannan ya kai ka jiyo amma dai musulunci yadda yazo yana nuna ana kula da haƙin waye haƙin mata yanzu akan abun wuyan Nana Aisha ne aka sauke zango jama'a kuna fahimtar magana da a ce addinin baya kula da haƙin mata to da ba yadda za a yi annabi ya zauna diran abun wuyan matarsa har a kwana a gurin a wuna a gurin a kwana a gurin amma saboda a nuna mana musulunci yana kula da haƙin mata wato ina so ku gane wani abu kun ga irin waɗannan maganganu wallahi su ne ba a samu ana fitowa da mutane su yasa wasu suke zargin addinin musulunci da zalunci da ta'addanci dole ne a samu malamai waɗanda za su karanto mas'ala su dinga fitowa da mutane fikihunta a gane cewa addinin mu yana kula da haƙƙin kowa yana kuma kula da mutuncin kowa yanzu kun ga akan sarkar Nana Aisha sarka amma annabi ya ce a sauke zansani sai an nemo sarkar ba za a yi gaba ba tace haka aka kwana a gurin ana washe gari ga ba ruwa ga kuma sallar asuba ta zo sai ta ce fa anzalallahu ayatat tayammumi sai Allah ya sauke ayar taimama wacce ce ita ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati wannan ayar da yanzu muke fassarawa to yanzu da wannan sunan da Imam al-Bukhari ya kulla babi sannan Nana Aisha ta ce Allah ya saukar da ayar taimama yanzu da wannan magana sunan wannan ayar ne yake nan ayar taimama shi yasa ma wasu malamai suka ce ita wannan ayar ba ita ne ayar da ta fara shar'anta yin alwala ba yasa wasu ka bada idza qumtum ila salati faghsulu dinan suka daga masa fassara da yawa suka ce ai idza qumtum idza antum muhdithun idan kuna cikin hadasi za ku yi sallah kun tashi za ku yi sallah to ku yi alwala tunda da kun yi hadasi yanzu ina fata an fahimta kaga kenan ya nuna ashe dama alwalar akwai ta amma yanzu idan hadasi ya faru hadasi shine ko bayan gari ko fitsari ko wani makabancin haka idan ya faru a tashi ayi alwala wasu kace idza quntum minan nawmi idan kun tashi daga bacci tunda a kaida idan mutun yayi bacci har baccin ya fita cire masa sanin me yake ciki in dai ba gangadi bane ba to a kaida idan zai yi sallah ko da da yana da alwala sai ya sake menene sai ya sake alwala sai suka ce abinda ake nufi kun ga kenan ya nuna alwalar akwai ta dama amma yanzu idan kun yi bacci ne kun farka za ku yi sallah sai ku sake menene ku sake alwala an gane magana da kyau ko wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da wannan aya shine wato tikrarul wudu tatakarrarul wudu kullama tatakarrarus salatu ma'ana duk lokacin da kuka tashi za ku yi sallah idza quntum ila salati faghsulu idza quntum ila salati faghsulu wato duk lokacin da kuka tashi za ku yi sallah ku yi menene ku yi alwala sai wasu malamai suka ce eh zai iya daukar haka amma sai dai ya dauki babi na mustahabbanci ba wai wajibi ba saboda an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin fatuhu makka yayi alwala yayi sallah salloli kusan nayinin gaba daya da alwala kwaya nawa kwaya daya sai nuna cewa idan ana cewa a maimaita alwala ne a kowace sallah to mustahabbi ne ake magana ba ana maganan wajibi ba ina fata dai kuna dan fahimtar karatun ana fahimta to wannan shine abin da wasu malamai suka ce to a karkashin wannan abin da kawai muke so mu kai zuwa gare shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauke masa ayat tayammum ayatul tayammum ita ce wannan aya sai wannan ya nuna kenan wannan ayar idan za a kira sunanta wannan mu yi sunan wannan ayar sai a kira ta ayatul tayammum amma kamar yadda al-ramma ya faɗa babu laifi a kira ta ayar waɗannan ibadoji guda uku gaba daya shine alwala taimama wankan janaba me li zikri hadhihi al-ibadati fiha saboda ambaton waɗannan ibadoji a cikin ta dan haka in ka kira ta ayar alwala ba kai laifi ba in ka kira ta ayar ainihin wato wankan janaba ba kai laifi ba haka idan ka kira ta ayar taimama nan ma ba kai laifi ba meye dalili saboda ka ainihin wato ba ta suna wanda yake na ainihin wato abin da yake ya tabbata an ambace shi a cikin ta an gane magana da kyau ko dan aka faghsulu wujuhakum wanke fusakunku wa aydiyakum kuma ku wanke hannayenku ila almarafiqi zuwa ga ainihin wato ina ne tsugurgumi zuwa ga guiwar hannu kamar yadda wasu ke fara to sai Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku ainihin wato shafi kawunanku wa arjulakum to idan kika yi atafin qira'ar wamsahu bi ru'usi sai kika ce wa arjuli kamar yadda wata qira'a ta tabbata a haka to a ka'ida zai zama ita kafa ba wanke ta za a yi ba me za a yi mata kenan shafarta za a yi to amma ba za a shafe ta a alwala normal ba sai fa idan akwai safa ko kuma huffi a menene a jikin kafa to shi ne wannan qira'ar za ta yi aiki cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku shafi kawunanku kafar kuma in kun zo ku shafe ta sai zama idan akwai ainihin wato menene idan akwai safa ko kuma idan akwai huffi ko mu ce takalmin sautiki bari mu faɗa da Hausa ƙanana yadda za a fi ganewa ilal ka'abaini zuwa idan sawu to kafin mu je gaba alwalan nan da aka ambata anan an ambaci wani bangare ne na alwala amma ba ambaci menene ba wani bangare ba yanzu a cikin wannan an ambaci kurkurar baki eh ba ambata ba an ambaci shakarwa a hanci eh ba ambata ba an ambaci shafar kunne a ba ambata ba to kun ga kenan a ka'idar alwalar bata cika ba to yanzu da wannan ne kenan duk mutumin da yace zai dogara da iya ayar qur'ani yayi addini zai yi tabargaza ko ba zai yi ba zai yi kwaba ko ba zai yi ba zai yi saboda ba komai ne qur'ani ya ambata ba dan haka wannan bangare na abin da ya shafi shakan ruwa a hanci da abin da ya shafi kurkurar baki a baki da abin da ya shafi kuhafar menene kunne sai ka tafi hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan zaka same su amma a wannan ayar ko tabarau kasa ko ba haka ba alaran ba ko tabarau mutun ya sa nan hangen nesa ko microscope mutun ya saka ya leka cikin ayar zai gansu ba zai gansu ba to kenan ashe ba zai yi wuka dogara da iya qur'ani wajen bautawa Allah ba dole sai ka tafi zuwa ga hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sauran al'amura na ibadunka sannan su menene su cika to sannan malamai suka ce har ila hazal yau ga Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan abubuwa gabaki daya da yace wamsahu bi ru'usikum dinna to an kaga dama shi shafar kunne kana iya cire shi anan ta ina zaka cire shi haba har lokaci yayi me muka yi ma to akramaka Allah lalle za mu sake dawa kan ayan nan akramaka Allah dan gaskiya ba abin da aka yi an gane maganar da kyau ko shafar kunne tana iya biyowa menene shafar kai domin hadisin annabi ya ce al-udhnani minar ra's kunnuwa daga kai suke ko kuma kai yana hada da kunnuwa ko kunnuwa suna hada da kai dan haka kenan lokacin da mutun ya shafi kayinsa to sauran ruwan dake hannunsa ba tare da yayi tajdidul ma'i lahumma ba ma'ana ba tare da ya sake tabo menene ruwa ba sai ya biyo da hannun kuma sai ya shafi ina ne sai ya shafi kunnansa abin da yasa nake wannan bayanin na san da yawa daga cikin mata da ke wasu ba makaranta suke zuwa ba ruwan su da makaranta wasu ba ruwan su da islamiya wasu ba ruwan su da zuwa aji a koya musu ibada yasa irin waɗannan gabobi waɗanda ake raina su ana ganin kamar ba komai bane wallahi yana da buƙatar a tsaya a kwankwatse su daidai gurgurdan iyawa dan haka insha Allahu ta'ala lokaci ya kure yanzu amma in Allah ya yarda gobe idan mun zo zamu sake maimaita wannan ayar kuma zamu tsaya mu yi practicalin yadda ake yin alwala a aikace koda ku a ce ba mu zo da ruwa da buta ba amma zamu yi bayani filla karkashin wannan aya sannan mu magana akan ya ake wankan janaba sannan mu magana akan ya ake taibama tunda ayar tana kunshe da waɗannan manya-manyan ibadoji guda uku an gane magana da kyau ko saboda haka gobe walfaru da gaggautawa sai ki zo domin ki ji waɗannan bayanai insha Allahu kafin mu je ayar gaba abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya bamu ladan sa wannan muka yi tuntuban harshe kokarin ilimi ko bintike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inna billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh